Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 12 ga watan Oktoba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ta sanar da kamawa mutum kusan 40 da ake zargi da laifuka daban-daban ciki har da masu garkuwa da mutane da neman kudin fansa.
Mai ta gani shi
2600
ko
2600
so dubu ya mutum ne kai da kuda
a ban kace su bayranan da na kan ne bayranan ne aka kama ni aka
ji da kama kai ta ji
a gaskiya ban ji dadi ba.
Muna kuma tafa da shirin ciwon ƴa mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridin ƙasar Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya cikuna.
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya Talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Sun yi alƙawarin muddin za su tsaya tsayin daka da Ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka, bayan da Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan Ukraine. Shugabannin G7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatarwa Zelensky ba su yanke ƙauna ba, kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da Ukraine ke buƙata don tabbatar da ikonta da yankunanta. Sun ce harin da Moscow take kaiwa kan fararen hula da basu jo basu gani ba laifi ne na yaƙi. Shugabannin G7 sun ce za su tabbatar da cewa shugaba Putin da waɗanda ke da alhakin harin su fuskanci hukunci. Ƙungiyar G7 ta ƙunshi Amurka da Jamus da Burtaniya da Faransa da Italiya da Canada da kuma ƙasar Japan. A cikin barazanar da Putin ke ci gaba da yi na yin amfani da makaman nukiliya, G7 ta sake nana ta cewa za a fuskanci mummunan sakamako idan Moscow ta yi amfani da makaman ƙare dangi, amma ba ta nuna alamar aikawa da sojoji kai tsaye zuwa Ukraine ba. Jiya Talata, asusun bada lamani na duniya IMF ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023. Yana mai nuni da yakin da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke ƙaruwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi. Hukumar bayar da lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa. Yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan Yuli. IMF ta bar hasashenta na 2022 bai canza ba. Adadi mai matsakaicin tattalin arziki da kashi 3.2 cikin 100, wanda zai ɗan ƙaru kaɗan fiye da rabin wanda aka samu da kashi 6 cikin 100 na bara. Baya ga annobar COVID-19 cikin shekarar 2020, IMF ta ce bunƙasa mafi rauni tun daga shekarar 2001 mafi muni har zuwa na yanzu. Kuma ga mutane da yawa, shekarar 2023 za su ji kamar koma bayan tattalin arziki ce. Fiye da kashi 1/3 na tattalin arzikin duniya za a ga koma baya har sau 2 a jeri. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Talata a Jibo, babban birni a arewacin ƙasar Burkina Faso, domin neman ƴancinsu na neman ilimi, ciki har da samar musu da malamai. Matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki a kan titunan birnin ɗauke da alamomin da ke cewa mu ma 'yan Burkina Faso ne, muna da 'yancin samun ilimi. Ilimi haƙƙi ne na kowa. Daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar lardin Som, inda hakimin Jibo Maru Bodo ya tarbe su. A cewar mai magana da yawunsu Ali Dukko, ɗaliban sun buƙaci a samar musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran buƙatu.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Rundunar ƴan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce cikin mako guda ta kama kusan mutum 40 waɗanda ake zargi da laifukan da suka shafi garkuwa da mutane, fashin daji da sauran manyan laifuka. Rundunar ta bayyana hakan ne yayin da ta gabatar da mutanen ga manema labarai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan dai sun gabatar da masu manya-manyan laifuffuka da suka kama a sassa daban-daban na jihar Adamawa, waɗanda yawan su ya kai 39, ciki har da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji. Wasu daga cikin ababen da aka kama waɗanda masu garkuwa da mutane ke amfani da su sun haɗa da mota Toyota da kuma bindiga mai ƙirar AK-47 da zunzurutun kuɗi kimanin 900,000, kamar dai yadda mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa da yayi bayani, wato DCB Ajani is about what they achieve.
We assure that all resources diligently prosecuted immediately the investigation is completed. The police will not relent its effort to keep Adamawa safe.
Yace sun gabatar da waɗannan masu laifuffukan ne saboda ganin sun kawo ƙarshen manya-manyan laifuffuka a kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Ya koyi alƙawarin cewar za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba tare da ɓata lokaci ba. Sun koyi godiya da yadda al'umma mazauna jihar Adamawa suke bawa rundunar 'yan sandan jihar goyon baya. Su ma dai a nasu bangaren waɗanda aka kama su da manya-manyan laifuffuka sun koyi mana ƙarin bayani a yayin da suke ba mu 'yan jaridu, mu da muka halarci wannan taron, bayani dalla-dalla akan yadda suka tsinci kansu cikin waɗannan laifuffukan.
Kudin da ka bani na sai abinci gidina na jiya yaro na ta sauran na sashi.
Nawa kuka ba kuma hannu su?
Miliyan
uku. Miliyan uku aka baka 200,000. Ko ne ku ka aika?
Ni gida.
Shi kuwa Abubu Hamidu wani kasurgumin ɗan garkuwa ne wanda ya yi mana jawabi a garkuwar da suka yi su shida sun karɓi kuɗi ₦1.5 million a hannun 'yan uwan wani wanda aka yi garkuwa da shi, ba su yi nasarar kashe kuɗin ba, sai ga shi kuwa jami'an 'yan sanda sun yi cap sun cako su.
Mu da Daniel muka yi amfani
duke kidnapping ne?
Ai muka yi kidnapping dama a wannan ne karin kura muka yi. Mun karɓa kuɗi raba.
Na ya kaza mu?
600,000.
Ko 5 ne ko 6 kasa?
Mu na 6.
So 2,000 ne kai da kuɗin?
A ban kashe su ba ranan da na karɓi su ranan ne aka kama ni.
Rundunar 'yan sandan ne ta gabatar da waɗannan masu laifuffukan da yawan su ya kai 39 ne a farfajiyar babban yarkwadon 'yan sanda da ke jihar Adamawa wadda ke birnin Jimeta karamar hukumar Yola ta Kudu. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Talata Iran ta tsananta kai hare-hare kan zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar wata matashiya 'yan shekaru 22 da aka yi ikirarin cewa 'yan sandan kula da da'a ne suka tsare ta saboda rashin sanya hijabi yadda ya kamata domin rufe gashinta. Kafofin sada zumunta sun nuna hukumomi sun aike da tankunan yaƙi zuwa yankin Kurdawa domin kwantar da tarzoma a yayin zanga-zangar. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi lugudan wuta a wata unguwa sannan dai babban birnin lardin Kurdistan na Iran mai tazarar kilomita 400 daga yammacin Tehran, babban birnin ƙasar ta Iran. Wata ƙungiyar Kurdawa ta kare haƙƙin ɗan adam mai suna Hango Organization for Human Rights ta saka wani faifan bidiyo da ke nuna tituna masu duhu da alamun harbe-harbe da kuma tashin gobara. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wurare a ƙasar Iran, kamar yadda kuma aka riƙa nuna faifan bidiyo a ran Litinin a Tehran, babban birnin ƙasar, inda aka nuna wasu mata da 'yan mata na tafiya akan tituna ba tare da lulluɓi ba. Sojojin Isra'ila sun ce an kashe soja guda a wani harbi da aka yi da mota arewacin gabar yammacin kogin Jordan. Rundunar ta faɗi a ran Talata dakarunta na neman maharan. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a wani ƙazamar rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a yankin. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare da daddare a gabar yammacin kogin Jordan tun bayan hare-haren da aka kai wa Isra'ila a cikin bazara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 19. Yawancin wannan aikin an mayar da hankali ne arewacin yammacin kogin Jordan. Sama da Falasɗinawa 100 ne suka mutu sakamakon gobarar Isra'ila, yayin da aƙalla sojojin Isra'ila 3 suka mutu. Daga ƙarshe wasu maharba guda 2 da kwale-kwalensu ya nutse ƙarshen mako a mashigin tekun Mexico sun makale akan wani jirgin ruwa da ya ke yin gaba ko baya, yayin da na ukun ya yi iyo don neman taimako. Fongli ya shirya gidan talabijin na ABC News cewa ya samu siginar ta wayar salula kuma ya aika da taswirar Google na wurin da yake kusa da shi kafin batirinsa ya mutu. Mutanen 3 sun kasance a cikin ruwa tun misalin karfe 10 na safe a ranar Asabar. Lon Nguyen ya faɗa wa cibiyar sadarwa cewa manyan kifaye sun bayyana a safiyar Lahadi. Wani ma'aikacin jirgin ruwa a gabar teku ya shirya kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ko da aka ciro mutanen biyu daga cikin ruwan kifaye da ake kira da suna shark sun na ta zagaya suna tsorata su.
A gaida Sarfil Hashim Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. Sai za gugu a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 12:08 na safe kenan da minti 12 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 12. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 49:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata. Akalar shirin ya karkata akan rayuwar ƴa mace wanda bisa al'adar Bahaushe da bada ƙarfi akan kasancewar mace ƙarƙashin kulawar wani namiji domin kare martabarta da mutuncinta a matsayin mai baiwa al'umma tarbiyya. Kuma a makon jiya mun karkar shirin a sa'ilin da malama Fatima take cewa
in har mahaifiyar ya zama na cewa ba ta da wannan kusanta da yarinya akwai matsala. Kuma wajen uba ko ta wajen uwa ba wanda ke kusa da ita akwai matsala saboda menene mataki na biyu da za ta dauka shine ta nemi wani abu da zai zama mata a wajen shawara.
A yau ma muna tare da bakin namu Malam Adam Garba Muhammad, Fatima Muhammad da kuma Ruqayyah Muhammad Harun ta gidauniyar Women on Stage. Kuma za mu tashi ne akan bayanan Malam Adam a game da dalilan da ke janyo ƴaƴa mata su bijirewa umurnin iyayensu musamman ma mata. Ai sauraro lafiya.
to amma me ke kawo ma mace ta bujire ma irin umurnin iyaye ko kuma ƴan uwa na ɗaya lokaci idan aka samu mace ta rasa mahaifinta a lokacin da take da ƙananan shekaru kuma ya zama ne cewa ƴan uwan uwan kula da ita ba ko kula da su ba to yakan sa ta daina ganin su da wani cikakkiyar daraja kuma kowa ya sani uwa ba ta kyara danta idan uwa ke yi hidima to zai zama a duniya ba ta jin maganan kowa sai na wannan mahaifiyarta ta idan aka zo aka samu matsala a lokacin da kuma su iyayen ta maza wato ƴan uwan uba suke kokarin su shigo lamarin ta za ta ga cewa ai ba amfanin su shigo saboda a lokacin da take buƙatar su ba su kula da ita ba to zaka ga ba lalle bane ta ba su girman da ya kamata ta ba su sannan idan ta bangaren uwa maybe sun shiga wani irin matsaloli na rayuwa kuma babu wanda yake kulawa da su ta ma nan ta kan iyaye da ta ba mu aidan ta doka saboda lokacin da suke take bukatar taimako akan tarbiyyar su ba wanda ya taimaka mata haka in ya faru akan samu irin wannan matsala amma rashin sa'a shine ina akai mahaifiyar ba ta da wani mataimaki sai Allah kuma suna bukatar wayansu abubuwa na kayan more rayuwa to ba karamin uwa da take da tsantseni bane za ta ga yadda tana yin wani abin da bai kamata ba ta tsawata mata saboda tunaninta idan ta tsawata mata dan abun nan da suke samu ba lalle bane su same shi
malamar kayya abin zamu iya kallon shi ta fuska din addini na zaba mana tsarin yanda zamu tafiya ta rayuwa amma akwai wani yanayi da mutum zai iya shiga wanda yana ji yana gani sai ya tsallake kafan shi ko kuma wannan halin da yake ciki ne zai rufe mishi ido kuma yaga abin nan dai kaman ba laifi bane kawai tunda yana cikin matsala bari yayi in ya soko daga baya zai iya cuba ya koma ga ubangiji wani kuma a lokacin da zai aikata wannan tunani baya zuwa mishi amma saboda rashin samu wani abu sai mu kauce hanya mu tafi wani layi na daba
to na ga kanki malama Fatima
Nunca tana cikin al'umma musulmai ne kuma suna da inci da izini za su zauna da ita su mata magana mai dadi ba ta zafi ba amma kin ga a zamanin yanzu gaskiya suna da wuyan samu saboda kowa yana zama ne ya gani ya samu na fada sai ta baci sai ya zama na ana ba iyaye laifi kadai kowa yana da pass din shi to amma bai yi haka ba ai ana ganin duk abin da ake yi a ango shiga da fita da ake har cikin gidan yarinyar duk ana gani amma ne ba wanda yayi magana sai da tayi tsami shine zai zama na abin da yayi magana
gari kamalan adam to mun wayi gari wasu iyayen suke mara wa ƴaƴansu baya su aikata abubuwan da suka ka dama mecece illar yin haka
a kasar Hausa muna da al'ada mai kyau wanda kowa ya sani al'ada ta ce alkunya wanda idan saurayi yana son budurwa yakan zo ya gabatar da kanshi wurin iyayenta ko ya turo iyayen shi a neman mai izinin cewa yana so ya fara zuwa wurinta to yana ɗaya daga cikin kyawawan al'adun mu to amma sai muka tsinci kanmu a cikin yau yanzu an samu wani abu saurayi zai zo da motarsa ya shiri ya ce za su je ko shopping ne ko kuma za su je cin abinci ko wani abu kuma yarinyar nan kafin ma ya zo za ta gaya ma iyayen ta cewa wani zai zo ba za mu je kaza da kaza za a ce to in mun je da abin lokaci gwara goman namu ko kuso mana namu za a je za a yi packaging wani a kawo gida ana cewa ai da suka je wuri kaza ne da saurayin da suka so su kawo mana ai kaza da kaza kaza da kaza ba al'akarin cewa bai ma kamata sai tunda ba aure suka yi ba kuma ba muharraman ta bane a ce ya zo ya dauke ta sun fita ba tare da wani ka'ida ba to wannan abun yana zama wani abu ne na burgewa wanda kuma kuskure ne mun sani
to kayya akwai masu ra'ayin cewar mutane sun daina yi wa ƴaƴan da ba nasu ba fada
haka ne a da kan dan wani zai laifi zaka kira shi zaka sonin da shi kuma shi fada abin da kake sa haka da dai bane ba da dai bane kuma the next day zaka ga yaro ya change line na dabi'an da ya dauka zai iya ajiwa ya bi hanyar da kai shi wannan hanya da din a yanzu ma kuma ba za mu ce ba a yi ba dan ba zai yi a ce gaba ɗaya an yi abandon wannan abin da ake ba amma dai zan iya cewa yi ne yayi karanci saboda a yanzu wani yana gani kana amma in baka hada alaka da shi ba ba lalle bane maka fada mafi akasari in kin ga kai abu an zaunar da kai an maka fada to ya danganta da mutum dan uwanka ne na jini ko kuma ana zaman aminci amma in ba dan haka ba gaskiya ba kowa bane zai saunar da yaranka ko yarinyanka ka faɗa mata gashi abin da ya kamata ta bi saboda ta tsira da mutuncinta.
Malama Fatima, ta yaya iyaye za su ja ƴaƴansu a jika domin ba su shawarwarin da suka dace?
Shawara ta wajen irin abokanin da za ta bi, uwa tana wajen ta ba ta shawara, in ma ta ga cewa wannan relationship din yana da matsala, uwar za ta ce to kin ga wannan ga inda yake da matsala sai ki hakura da shi. In kuma tana da wani nagari da za a ce okay eh wannan okay to wannan yayi, za a sa ta a hanya inda ya kamata saboda sun fahimci juna, tana baya mata abubuwan da ya dace, to ko yarinya ma ba za ta kalla waje balle ta samu wani damuwa
a rayuwa.
An san cewa dai koya kai ka ba yaro shawara ko ka gaya mishi abin da ya dace ana samun dan matsala kadan, amma ba wai inda ake tsammani ba, tunda ana da wanda ke dan tunatar masa da wasu abubuwa. Amma kuma idan ba haɗin kai wannan shakon zai zama da wani ne daban a wani.
To me zaka dora akai Malam Adam?
Ɗan mata da yawa a zamanin nan suna da damuwa, wasu sukan kwanta a ɗaki samuta da damuwansu saboda sukan rasa waye za su iya zuwa su gaya masu damuwansu.
Suna jin tsoro ka su gaya ma mata damuwansu, damuwansu su musu dariya ko su kai su gaba.
To kuma sai ka samu cewa saurayi ya zo yana son mace da aure, shi kuma bai san ko tana da wani matsala ba, bai damu ya zo ya yi magana da ita ba ya gane irin matsalar da take faruwa. Wannan abu ne ni da zan iya cewa na yi sauna a wurin aiki da kuma waɗansu mata da muka haɗu ta dalilin aiki ko wani abu haka, to na ga irin wannan abubuwan saboda akwai wata mata da na sani wanda kusan zan ce a lokacin da muka haɗu ni ba wai samartaka muka yi ba ko wani abu, amma dai shakuwa ce ta kai na zaman tare da aiki yau da kullum har na iya gano suna cikin wani damuwa mai tsanani da kuma a lokacin kusan zan ce bacin Allah ya sa mun yi hudda da su ban san irin halin da za su tsinci kansu ba saboda sun riga sun kai wani yanayin wa'ansu da matan ma suna ganin cewa wai yazbillahi su kai wani magana sai ga kai kaman sako ne. To saboda kaman misali ne sun samu matsala sun roki Allah, sun roki Allah suna ganin kaman Allah bai ansa musu ba, shi kuma Allah a lokacin da ya ga dama yake ansa addu'arka. Wani lokaci idan ba an samu wanda yake da nasuwa da haƙurin jure ba su shawarwari ba.
Mai sauraro, shirin ciwon ƙyamace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu yi sallama a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. To yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa kun lafiya.
Madalla yanzu kuma sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Gwamnati ta shirya yin wannan wannan makon ne da jaridar Mitasiya ta kasar da kuje Kamaru Allah ta yoto mana cewar yanda ake raɗin wanda zai yi gaji kujeran shugaban kasar da kuje Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya, wai dan sani mai suna Frank Biya, amma ɗan bangaren masu amfani da harshen Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci yayi. Jaridan Economic Quotidien kuma cewa ta yi rikicin Russia da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yanda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gwauron zabi, amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya bai ya karɓi su kokari na tallafawa manoma, makiyaya da kuma ɗan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin ƙasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta ƙasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokarin da yake mutuka gaya na gyara birane da karuka da makakkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar da kohusance kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Mustamar Damarashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a fadin kasa ya kuma sance bara gurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewa kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridan Generation kuma ta yaba wa hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'ura ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya dire waɗannan na'urar sun fara aiki a fadin kasar Kamaru baki daya, sun yi haka ne ba don komai ba domin dakile cin hanci da karɓar rashawa da kuma annu da hana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Atangana Kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan jihar Hadinka yayin da ake zargin sa da fita ciki akan waɗansu maƙudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arsele kuma aka kamo shi a binnin Bauchin kasar tarayyar Najeriya, aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari. Amma halin yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa, shine shugaba Biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su Bama Awal Garba, Mujar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma sai labari a takeice.
Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya Talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Sun yi alƙawarin muddin za su tsaya tsayin daka da Ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka, bayan da Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan Ukraine. Shugabannin G7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatar wa Zelensky ba su yanke ƙauna ba, kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da Ukraine ke bukata don tabbatar da ikonta da yankunanta. Jiya Talata, asusun ba da lamani na duniya IMF ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023, yana mai nuni da yakin da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke karuwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi. Hukumar bayar da lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa. Yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan Yuli. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Talata a Jibo, babban birni a arewacin ƙasar Burkina Faso, domin neman 'yancinsu na neman ilimi ciki har da samar musu da malamai. Matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki akan titunan birnin ɗauke da alamomin da ke cewa mu ma 'yan Burkina Faso ne, muna da 'yancin samun ilimi. Ilimi haƙƙi ne na kowa. Daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar lardin Som, inda hakimin Jibo Maru Bodo ya tarbe su. A cewar mai magana da yawunsu Ali Dukko, ɗaliban sun buƙaci a samar musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran bukatu.
Masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kamar kodayaushe za a iya zuwa shafinmu na intanet a duk lokacin da ake so domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kazalika muna nan a Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kan a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ta gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin sai injiniyan mu Karl Stalin. Ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya mu kuma da fatan za mu karasa daren lafiya. Assalamu alaikum.